on est toujours allé à ton maniement des mots. The voice of America, direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Laraba 27 ga watan Satumba shekarar 2023, kafin ku ji rawatannin da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Manyan kungiyoyin ma'aikata biyu a Najeriya na shirin fara jin aikin sai baba ta gani a mako mai zuwa. Komi a yankin yan aware a Nagorno-Karabakh sun ce akalla mutane 68 sun mutu sakamakon wata fashewa da ta auku a wani depo na man fetur. Wani alkali ya yanke hukuncin cewa Donald Trump ya yi zamba na tsawon shekara da shekaru a lokacin da yake gine-ginen gidaje da ta saye suna har ya zama shugaban ƙasa Amurka.
Kanin labaran duniyar kenan. To a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa hukumomi a jihar Niger, Najeriya sun fara ɗaukar matasan Fulani 300,000 aikin banga a wani sabon mataki na daƙile matsalar rashin tsaro da jihar ke fama da ita.
Fulani mu suka san daji, suka san kuma inda mutanen ga suke biyowa. Mun tabbata da taimakon jami'an tsaro a wannan jihar. Inda aka ba mu goyon baya, mun tabbata maganan saje-saje mutane da dabbobi zai zama tarihi.
To a ƙasar Kamaru kuwa daukacin malaman firamarin ƙasar ne ke shirin shiga yajin aiki muddin hukumomi ba su biya su bukatunsu ba.
Daga cikin bukatun da kungiyar ta gindaya wa gwamnati, biyan basussuka da ake gan malamai a yin rajistan malaman cikin watanni uku kamar yadda gwamnati ta yi alkawari.
Muna kuma tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin zai gabatar. A wannan makon shirin zai duba hukuncin da kotun sauraron kararrakin zaben gwamna a jihar Kano Najeriya ta yanke. Amma fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Manyan kungiyoyin ma'aikata biyu a Najeriya na shirin fara yajin aikin sai baba ta gani a mako mai zuwa domin nuna adawa da matsalar tsadar rayuwa bayan da gwamnati ta cire tallafin man fetur mai cin kuɗi kamar yadda shugabannin kungiyoyin kwadagon suka faɗa jiya Talata. Kungiyoyin dai sun yi ta tursasawa shugaban ƙasa Bola Tinubu kan ya janye matakin da ya ɗauka a watan Mayu na soke tallafin man fetur da aka kwashe shekaru da dama ana yi, wanda ya sa farashin man fetur yake da sauki amma na cinye kuɗaɗen gwamnati. Farashin kayan tashin goron zabo, ciki har da farashin kayan abinci, sufuri da wutar lantarki, yayin da galibin 'yan kasuwa da magidanta ke dogaro da injin man fetur wajen samun wutar lantarki. Manyan kungiyoyin kwadagon Najeriya na NLC da TUC sun ce za su fara yajin aiki a ranar 3 ga watan Oktoba. Shugabannin kungiyoyin sun faɗa a cikin wata sanarwa da suka fitar cewa zai zama rufewa baki ɗaya har sai gwamnati ta biya buƙatun ma'aikatan Najeriya da ma talakawan Najeriya. Hukumomin yankin 'yan aware a Nagorno-Karabakh sun ce akalla mutane 68 sun mutu sakamakon wata fashewa da ta auku a wani depo na man fetur, yayin da dubban mutane suka tsere daga yankin suka nufi Armenia. Fashewar ta faru ne da daren ranar Litinin a headquarter yankin wadda Armenia ke kira Stepanakert, ita kuma Azerbaijan ke kira Kankandi. Hukumomin yankin sun ce akalla mutane 290 na kwanciya asibiti. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa jiya Talata cewa gwamnatin Armenia ta ba da rahoton cewa kimanin mutane 19,000 ne suka tsere zuwa Armenia daga Nagorno-Karabakh tun daga ranar 23 ga watan Satumba, bayan da Azerbaijan ta kaddamar da farmakin karɓe ikon yankin. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani alkali ya yanke hukuncin cewa Donald Trump ya yi zamba na tsawon shekara da shekaru a lokacin da yake gine-ginen gidaje da ta saye suna har ya zama shugaban ƙasa Amurka. Mai shari'a Arthur Engoron, wanda ya yanke hukuncin a wata ƙara da babbar lauyar gwamnatin New York ta shigar, ya gano cewa tsohon shugaban ƙasar da kamfaninsa sun yaudari bankuna masu inshora da sauransu ta hanyar ƙarin gishiri a kimar kadarorinsa a kan takardun da ake amfani da su wajen ƙulle yarjejeniya da samun kuɗaɗe. hukuncin na Enron ya warware muhimman ikirarin da aka yi a karar Attorney General Letitia James, amma akwai sauran shida da suka rage. Letitia James na neman a ci Trump tare da $250,000 da kuma haramta masa yin kasuwanci a New York jiharsa.
To nan ba da jimawa ba za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar, amma kafin nan bari mu duba batun tsaro a Najeriya. Gwamnatin jihar Neja ta fara aikin ɗaukan matasan Fulani 300,000 aikin banga. Hukumomin jihar ta Neja wacce ke tsakiyar arewacin Najeriya sun ɗauki wannan mataki ne da zumar taimakawa jami'an tsaro a yakin da suke yi da 'yan fashin daji a jihar, kamar da za ku ji a wannan rahoto da Mustapha Nasiru Batsariya ya komana daga Mina.
A ci gaba da neman hanyoyin shawo kan matsalar rashin tsaro da ke ci gaba da addabar yankuna daban-daban na Najeriya, hukumomi a matakai daban-daban na ƙasar na ci gaba da ɗaukar matakai da za su taimakawa jami'an tsaro wajen shawo kan wannan matsala. Akan haka ne ma gwamnatin jihar Niger ta fara aikin ɗaukar samarin Fulani har guda 300,000 da za su gudanar da aikin sintiri ko kuma banga domin taimakawa jami'an tsaro a fadin jihar Niger. Alhaji Aminu Aliyu Goro shi ne babban sakatare a ma'aikatar kula da harkokin Fulani makiyaya a jihar Niger, ya ce ɗaukar matasan Fulanin su yi aikin bangar zai taimaka sosai wajen shawo kan wannan matsala.
Saboda an samu 'yan bangan Fulani da za su duba insecurity da ke damunmu a Niger State, yanzu zai zo longway a samu zaman lafiya a Niger State a Najeriya gaba ɗaya.
To masana harkokin makiyayan dai sun ce wannan mataki yana da matuƙar mahimmanci sosai idan aka yi la'akari da yadda ilahirin matasan Fulanin sun san duk wani lungu da saƙo da waɗannan 'yan bindiga ke shigowa jihar Niger. Tsohon shugaban ƙungiyar Miyatti Allah a Najeriya, Alhaji Hussein Yusuf Boso, ya ce matasan Fulanin sun san hanyoyin da 'yan bindigar ke shigowa jihar Niger.
Fulani mu suka san daji, suka san kuma inda mutanen ga suke biyowa. Mun tabbata da taimakon jami'an tsaro a wannan jihar. Inda aka ba mu goyon baya, mun tabbata maganan sace-sace mutane da dabbobi zai zama tarihi.
Alhaji Nasiru Muhammad Manta shine komandan kungiyar 'yan banga a jihar Niger. Ya ce suna maraba da wannan tsari.
Lallai ina da yakinin cewa zaman lafiya zai taho mai kyau a jihar Niger, domin akwai yawancin yaran Fulani 'yan sa kai vigilante ne wanda muke aiki da su domin kama 'yan ta'adda.
Fata dai wannan mataki ya kai ga nasarar samun sauƙin wannan matsala da a yanzu haka ta kusan durƙusar da duk wasu ayyukan ci gaban jama'a a ɓangarori da dama na jihohin arewacin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Jiya Talata, kakakin Majalisar Wakilan Amurka Kevin McCarthy ya yi kira ga shugaba Joe Biden da ya amince da ɗaukar tsauraran matakan kare kan iyakokin ƙasar don a kauce ma cikas da fannoni da dama na gwamnatin Amurka za su fuskanta daga duk wani tsaye da harkokin gwamnati, wanda hakan zai zama na huɗu cikin shekaru goma. Shawarar McCarthy na jam'iyyar Republican ba lallai ta iya warware rikicin kashe kuɗaɗen wanda zai dakatar da dubban ɗaruruwan ma'aikatan tarayya a ranar Lahadi mai zuwa ba, kamar yadda Biden da takwarorinsa na jam'iyyar Democrat waɗanda ke rike da majalisar dattawa suka yi watsi da shawarorin jam'iyyar Republican kan yadda za a kare kan iyakar. Yayin da ya rage kwanaki huɗu kawai wa'adin ya cika, majalisin biyu sun bi hanyoyi mabambanta. Shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Chuck Schumer ɗan jam'iyyar Democrat ya sanar a cikin wani jawabi da ya a majalisar dattawa cewa masu sassauci na ɓangarorin biyu na gab da bayyana wani ƙudurin doka da zai hana rufe gwamnati ranar Lahadi tare da ƙudurin kashe kuɗaɗe. Ministan yawon buɗe ido na Isra'ila Haim Katz ya je Saudiya a jiya Talata abinda Isra'ila ta bayyana a matsayin karo na farko na ziyarar diplomasiya a hukumance da wani dan majalisar zartarwar kasar ya kai ziyara aiki a Saudiya. Kaz zai halarci taro kan harkokin yawon bude ido na Majalisar Dinkin Duniya a Riyadh, yayin da Kaz ke shirin ziyarar masarautar. Saudiya na ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar da Amurka ta taimaka aka kulla, wadda za ta iya kaiwa ga kulla dangantakar bai ɗaya tsakanin Saudiya da Isra'ila. Yayin da tawagar Isra'ila ƙarƙashin Kaz ke ziyara a ƙasar Saudiya, sabon manzon farko da Saudiya ta naɗa a hukumar Falasɗinawa ya kai ziyara ta farko zuwa gabar yammacin kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye domin mika wa shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas takardar shaidarsa ta kama aiki. Daga ƙarshe, hukumomi a yankin arewa maso yammacin Pakistan sun ce wani farmaki da aka kai a yankin na yaƙi da ta'addanci ya yi sanadin kame wasu jami'an ƙungiyar IS na yankin guda hudu. Sashen yaƙi da ta'addanci na yankin ya ce an kai harin ne a Peshawar, hedkwatar lardin Khyber Pakhtunkhwa. Ya bayyana waɗanda aka tsare ɗin da cewa ‘yan asalin ƙasar Afghanistan ne da ke da alaƙa da shiyar Khorasan ta IS ko ISK. Sanarwar ta ce mutanen sun shirya kai hare-hare a cikin birnin, inda suka auna wasu mabiya tsirarin addinai da jami'an tsaro.
A gaida Muhammad Habis Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu duba batun ilimi a Kamaru, inda malaman firamare ke shirin tsunduma yajin aikin sai babu ta gani a ranar 5 ga watan Oktoban da ke tafe. Malaman suna neman gwamnatin ta Kamaru ta cika alƙawuran da ta yi musu waɗanda suka haɗa hadda biyan su albashinsu da suke bin gwamnatin, yayin da kuma mun ƙasar ke ƙoƙarin rarrashin malaman. Daga birnin Duwala ga rahoton da Maimunatu Sa'adu ta aiko mana.
Malaman makarantun firamare na ƙasar Kamaru sun fitar da wata wasiƙa zuwa ministan ilimin ƙasar Laurent Serge Tundingua da batun aiwatar da yajin aiki ranar 5 ga watan Oktoba 2023, wanda kuma zai iya ci gaba har sai gwamnati ta amsa musu buƙatunsu. Wannan barazanar da haɗin gwiwar ƙungiyar ƙwadago na malaman makarantu, ƙungila da iyaye ta ƙasa SNICOP, inda ta gindayawa gwamnati buƙatun malaman. Luc Désiré Ndok, malamin firamare a garin Melo da ke gundumar Mungo a jihar Littoral, ya yi bayani kamar haka. Idan har an ɗau buƙatunmu da muhimmanci, muna tabbatarwa gwamnati da sake ɗaukar alli, kuma dukkaninmu a wannan lokacin mun san abin da ya cancanta mu yi. Daga cikin buƙatun da ƙungiyar ta gindayawa gwamnati, biyan basussuka da ake bin malamai a yi rajistan malaman cikin watanni uku kamar yadda gwamnatin ta yi alkawari, sannan kuma ta biya su albashinsu na kowane wata. Sannan kuma ƙungiyar ta gargaɗi gwamnati kan rashin mutunta alkawura. Mu saurari ND Jice Juna Erman daga cikin malamai masu yajin aikin. Tun 2020 minista ya ce da mu za a fara ba mu kaɗan daga cikin albashinmu, amma kuma har yanzu babu wani abin da muka gani. Daga cikin buƙatu har ila yau dai akwai biyan malaman kwangila na yankuna rukunni na biyu da suke jira tun shekaru 7, biyan basussukan guraben aiki yayin jarabawa sefe farkon diploma shiga sakandare a Kamaru, da kula su wajen more rayuwa, sannan da samun kyakkyawar alaƙa tsakanin gwamnati da ƙungiyar ƙwadago. Mu ji daga bakin Fari Jacqueline. Tun 2010 aka ɗauke ni a matsayin malamar kwangila, bani da wajen zama ko takardun shaida. Ina cikin wani yanayi na rayuwa cikin matsanancin hali. Idan yau na fito na aiwatar da yajin aiki saboda ina neman haƙƙina ne. Duk da cewa sau da dama ake aikawa ofishin ministan wasiƙu dangane da buƙatun malaman, amma har yanzu ba a ce ufan ba. Hakan ya sa malaman sakandare suka zabura tun 2022 suka ƙirƙiri kire kungiyar OTA wacce take cewa mun dade muna jira suka kira wannan yajin aiki da kaurarewa alli hakan yasa malaman primary suka bi sawun takarorin su na secondary da suka kirkire su ma OTS wato mun dade muna jurewa sannan kuma tun 4 ga watan Satumba 2023 suka fara gudanar da yajin aiki saboda kokarin kwato haƙƙin su Maimunatu Sadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Duwala a ƙasar Kamaru
gaida Maimunatu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kazalika ko da yaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma ga shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya kotunan sauraren kararrakin zabe a Najeriya na ci gaba da yanke hukunci kan shari'un zaben gwamnati to sai da jihar Kano ce ta fi jan hankalin jama'a jama'a assalamu alaikum kawo yanzu kotunan sauraren kararrakin zabe a Najeriya sun yanke hukunci kan kararrakin da aka shigar na zaben gwamnati a jihohin Bauchi da Kano da Zamfara da Enugu da Osun da Gombe da Lagos da Filato to sai dai a dukkan jihohin kotunan sun tabbatar da zaben gwamnatin da ke kai tare da yin watsi da kararrakin da aka shigar idan ka ɗebe jihar Kano wace kotun sauraren karar zaben gwamnati ta soki zaben gwamnati Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP inda ta ayyana Nasiru Yusuf Gawuna na jam'iyyar APC a zaman wanda ya lashe zaben na gwamnatin jihar da aka gudanar a watan Maris da ya gabata kotun ta dauki wannan matakin ne bayan da ta zaftare kuri'u 165,663 daga cikin kuri'un da gwamnatin ya samu a zaben bayan da ta gamsu da korafin da jam'iyyar APC ta gabatar na cewa an yi aringizon kuri'un ne waɗanda ba sa dauke da hatimi ko sa hannun hukumar zabe jin kadan bayan bayyana hukuncin kotun gwamnan jihar Abba Kabir Yusuf ya yi jawabi inda ya ce zai ɗaukaka ƙara
wannan hukunci mu muna sane da cewa cike yake da kurakurai kamar yadda lauyoyinmu suka yi mana bayani bayan ɗaukar fiye da awowi 7 suna yanke wannan hukunci ta hanyar yanar gizo-gizo mun gamsu da cewa wannan hukunci nasu cike yake da kurakurai da ba za su musaltu ba dangane da haka mun umarci lauyoyinmu da su ɗaukaka ƙara ba tare da ɓata lokaci ba don tabbatar da cewa gaskiya ta yi halinta insha Allah muna so mu yi amfani da wannan dama mu tabbatar wa da al'ummar wannan jiha cewa wannan hukunci na yau ba zai sage mana gwiwa ba ko ya rage mana karsashi wajen gudanar da ayyukan wanda muka saba muke muku ala kullu hal
to sai dai a bangaren dan takarar jam'iyyar APC Nasiru Gawuna hukuncin ya zo musu daidai
mun yi wa Allah subhanahu wataala godiya da ya nuna mana wannan hukunci da aka yi kuma kamar yadda nake faɗa ko da yaushe duk hukuncin da ya zo hukunci ne na Allah to mun yi wa Allah godiya da ya samu ne muka sami wannan nasara a wannan shari'a da aka yi ta gabatarwa har zuwa lokacin da aka yanke
ganin cewa bangaren gwamnan da aka rantsar a jam'iyyar NNPP kenan sun ce za su ɗaukaka ƙara waɗannan shirye-shirye kuke da shi don tankarar wannan batu idan aka koma kotun ɗaukaka ƙara
to alhamdulillahi ina ganin kotun ɗaukaka ƙara kamar yadda muka sami fahimta daga lauyoyinmu wanda su ne wanda suke da alhakin yin wannan sun sanar mana cewa ba abu ne wanda za a dade ba dama ita wannan kotu ta farko ita ce wadda za a gabatar da shaidu za a gabatar da korafe-korafe da abubuwan duk da ake gani alhamdulillahi mun gabatar da shaidu sama da 30 su kuma sun gabatar da shaida guda daya alhamdulillahi ba mu da wani haufi ba ma tunanin komai akan cewa da yardar Allah Allah zai dada tabbatarwa ya tabbatar mana da nasarar mu in Allah ya so ya yarda.
Farfesa Bello Muhammad Bada malami ne a Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto, ya kuma yi fashin baki kan shari'ar ta jihar Kano.
To ina ganin tun wancan sati da ya gabata alama duka ta nuna cewa mutane NNPP suna zaton haka ta faru, domin kaga har commissioner din su gwamnati ya sauke shi domin ya fada cewa in aka sauke su komai na iya faruwa. Yana yi wakila sun ga kokarin da lauyoyin su suka yi na kokarin su kare abin da suka ci, kila kuma sun ga wani rashin tabukawa abin kware da ya kamata lauyoyin su kila ba su yi ba, ko kuma su suka san babban dalilin da yasa sun cinkai shi. Su ma waɗanda suka yi nasara da yawa daga cikin su sun cinkai cewa za su yi nasara, yana yiwa su ma sun san da cewa kila akwai wani abu da aboye wanda sun ka gabatar gaban kotu. Waɗannan abubuwa duk sun zo sun faru. Babban matsala ko shi ita ce yan siyasa mu a lokacin da suke son su ci zabe, babu ruwansu, suna da aƙida cewa kai dai kai kokari ka ci zabe, daga baya komai ake yi a tafi kotu. Akwai ciwa ce ma shi a ni demokradiya, bayan mutane sun gama zabe kusan kotu ita ke tabbatar da zabe yayi ko bai yi ba, domin za a je kotu. Mutane bayan sun yi zabe kotu ta faɗi wane ne ya ci ko wane ne abin da ya ci ba, wanda a sama ta saukashe shi, wanda a ƙasa ma ta aza shi bisa ga abin da ya bayyana ga kotu ta gana mai idanunta. To irin waɗannan abubuwa shi ya kamata a ce yan siyasa sun lura da shi. Sai da suke kokarin su ci zabe suka kama haya, zaka iya suke cewa suna noma suna tsambare, kuma tsambarin sai ka iske cewa ba su rihe shi ba. Abokanai hamayi su suna kallo su kyade su. Sai bayan an gama zabe an faɗi cewa sun ci, sannan su dauke su su kai kotu su dauko tsambarin nan su gwada ma alƙali a yi ta shari'a. Su ma lauyoyi da ma lokacin kakar su ce wannan ya faɗa wannan ya faɗa, daga ƙarshe irin wannan abin da ya faru yazo ya faru. A irin Kano ba mamaki ba ne, kusan wuri ne inda yake sun dade da wayewa ga abin da ya shafi siyasa hadi a arewacin Najeriya. Mutane ne da dai sun saba tun lokacin Nehu har zuwa lokacin PRP da makamantansu, su sukan zabi jam'iyya wadda suke ganin cewa ita adda maslaha gare su. Su babu ransu da abin da ya zamanta a ce a ga abin da an maslaha na arewacin Najeriya ko Najeriya, su suna da haka. Kuma ga wannan shani na NNPP abin da suka yi kenan, in Allah ya sa sun daukaka kara, tunda doka ta bada dama daukaka kara, in su yi nasara NNPP ta tabbata a nan Kano ko kuma in ce arewacin Najeriya. Idan kuma daukaka kara ba ta tabbatar da su ba, to kuma ita NNPP ta yi bankwana da arewacin Najeriya, watan sai dai wani jiko.
Wani al'amari da ya fi jan hankalin jama'a shine yadda aka gudanar da zaman yanke hukuncin kotun, inda alƙalan uku suke a wurare daban-daban, amma suka yanke hukuncin ta kafar sadarwar hoton bidiyo da aka saka a zauren kotun a Kano. Lamarin da masani shari'a barista mai nasara Kogo Umar ya ce wani sabon abu ne da ba a taɓa gani ba a Najeriya.
To wannan abu da ya faru a jihar Kano abu ne wanda yake sabo, domin ba a taba yin shi ba, ban taba jin a wani wuri an yi shi ba. Duk da yake dai kotuna karkashin hurumi na sashe na 230 zuwa na 304 suna da hurumi na shirya tsare-tsaren yanda za a gudanar da zaman shari'a su, wala Allah shigar da kara ko kuma bada hukunci ko kuma zaman takewa kotun, ma duka kotuna suna da wannan hurumi karkashin sashe na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya kamar yadda na bayani. To amma wannan a ce an bada hukunci ta madobin dubarudu, to ina jin na farko kenan ni da na taba jin shi, a saboda haka ni ban san shi ba a dokar Najeriya, kuma sabon abu ne aka kirkiro. To amma yanda dokar Najeriya take shine duk wani abu da ya faru in wani bai kalubalance shi aka ce an soke shi ba, to ya riga ya zama al'ada kenan, kuma in ba a yi hankali ba haka za a ci gaba da yi, wanda kuma zai zama mataki ne na ƙara zurfafa al'amuran algus a harkokin shari'a. Domin idan ya kasance alƙalai suna da dama su je wani wuri su ɓoye su ba da hukunci ta kafar sadarwar dubarudu ba tare da an zauna tsagwaro ido da ido lauyoyi da sauran masu ƙara na kallon su ba, to akwai yiwuwar wannan zai iya zama wani tagomashi, wanda wannan abun zai iya zama unguwar zoma yanke haihuwar sabuwar farka ta harkokin cin hanci da rashawa da kuma alagun da hana a harkokin kotu. Amma a yanzu ba zan ce an karya wata doka ba, don ban san abubuwa da zan hujja cewa babu shi ba, ban zan ce an karya doka ba, kuna da hujjar da za su yi tsare-tsaren abubuwan su yanda suka ga dama, amma ba abu ne da ya kamata a ƙarfafa ko a bari ya ci gaba ba. Ina sa ran a ce za a kalubalance shi, ko don ya zama linzami ne wanda za a ja hankalin kotu ta daina wannan abubuwa a gaba. Amma duk da haka tunda ya faru kuma lauyoyin ba su kalubalance shi ba, to ya zama al'ada abinda a turanci ake kira president, wanda kuma wani na iya amfani da shi kuma shi ma ya zauna lafiya tunda lokacin da aka yi wannan ba a kalubalance shi ba.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Muhammad Nasir da Halima Abdulra'uf, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Har yanzu dai ga Murtalan da wannan sako.
Wasanni a takaice.
Muna kawo muku labaran wasanni daban-daban daga yankuna daban-daban na duniya. Kwallon kafa. Zarika ruga, kwallon kwando har da taraga. Kokawa da dambin zamani da na gargajiya.
Wanda bai ga dambin shago bana da sauran kallo mutun yana.
Amma daga matakin cikin gida da na ƙasa har ya zuwa na ƙasa da ƙasa. Wasu lokutan har ma da ba ku damar bayyana ra'ayoyinku. Kan wasanni da kungiyoyi zaɓin ranku.
Irin kamar club irin Watford a ce ta ci mu 4-1, abu ne abun kunya kuma dama.
Kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a shirye-shiryenmu na karfe 9:30 na dare daga ranakun Litinin zuwa Asabar na kowane mako.
Ka gaida Mutala, da fatan za a kasance tare da mu yanzu ga labaran duniya a takaice.
Manyan kungiyoyin ma'aikata biyu a Najeriya na shirin fara yajin aikin sai baba ta gani a mako mai zuwa domin nuna adawa da matsalar tsadar rayuwa, bayan da gwamnati ta cire tallafin man fetur mai cin kuɗi, kamar yadda shugabannin kungiyoyin kwadagon suka faɗa jiya Talata. Kungiyoyin dai sun yi ta tursasawa shugaban ƙasa Bola Tinubu kan ya janye matakin da ya ɗauka a watan Mayu na soke tallafin man fetur da aka kwashe shekaru da dama ana yi, wanda ya sa farashin man fetur yake da sauki amma na cinye kuɗaɗen gwamnati. Hukumomi a yankin yan aware a Nagorno-Karabakh sun ce akalla mutane 68 sun mutu sakamakon wata fashewa da ta auku a wani depo na man fetur, yayin da dubban mutane suka tsere daga yankin suka nufi Armenia. Fashewar ta faru ne da daren Litinin a hedkwatar yankin wadda Armenia ke kira Stepanakert, ita kuma Azerbaijan ke kira Kankandi. Hukumomin yankin sun ce akalla mutane 290 na kwanci a asibiti. Wani alkali ya yanke hukuncin cewa Donald Trump ya yi zamba na tsawon shekara da shekaru a lokacin da yake gine-ginen gidaje da ta sa ya yi suna har ya zama shugaban ƙasa Amurka. Mai shari'a Arthur Ingram, wanda ya yanke hukuncin a wata ƙara da babbar lauyar gwamnatin New York ta shigar, ya gano cewa tsohon shugaban ƙasar da kamfaninsa sun yaudari bankuna masu inshora da sauransu ta hanyar ƙarin gishiri a kimar kadarorinsa a kan takardun da ake amfani da su wajen ƙulle yarjejeniya da samun kuɗaɗe. Jiya Talata, kakakin Majalisar Wakilan Amurka Kevin McCarthy ya yi kira ga shugaba Joe Biden da ya amince da ɗaukar tsauraran matakan kare kan iyakokin ƙasar don a kauce ma cikas da fannoni da dama na gwamnatin Amurka za su fuskanta daga duk wani tsaye da harkokin gwamnati, wanda hakan zai zama na hudu cikin shekaru 10. Shawarar makati na jam'iyyar Republican ba lallai ta iya warware rikicin kashe kuɗaɗen wanda zai dakatar da dubban ɗaruran ma'aikatan tarayya a ranar Lahadi mai zuwa ba, kamar yadda Biden da takwarorinsa na jam'iyyar Democrat waɗanda ke riƙe da majalisar dattawa suka yi watsi da shawarorin jam'iyyar Republican kan yadda za a kare kan iyakar.
Masu saurare, baki ɗaya abinda ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 8:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi 7 kenan agogon Ghana, za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kafin nan bari mu amfani da wannan dama mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Salihu na Kande da ke Jos a jihar Filatan Najeriya bisa rashin Alhaji Hafiz Abdullahi na Kande, wanda Allah ya yi wa rasuwa a jiya Talata, da fatan Allah ya sa ya huta, amin. yanzu a madadin Muhammad Habis Baballe da ya tani gabatarwa da Dadi Balawe da ya hada mana shirin sai injiniyan mu Jonah Cummins. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kaimu.